والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه. Dukan yabo ya tabbata ga Allah wanda ya sanya mu kowane lokaci kaddararsa, ya sa mu komai kaddara, kuma ya kaddara yadda zai same ta. Wanda ya kewaye da sanin labarin komai, wanda ke kwarenyo ni'imomi ga bayinsa wanda ba adadi, saboda lutufinsa da rahmatsa da rufa masa rufa asirinsa ga bayi. Ina shaidawa babu abin bautata bisa cancanta sai Allah, shi kadai yake bashi da abokin tarayya. Ko muna shaidawa lalle shugabanmu annabinmu Muhammad bawan Allah ne kuma manzansa ne. Allah kai salati da sallama da ni'ima da karamci ga wannan bawa naka da alayensa da sahabbansa da waɗanda suka bi musu da kyautatawa har izuwa ranar sakamako. Ya bayin Allah mu kiyaye dokokin Allah. Allah yana umarta mu da jin tsoronsa, yana cewa ya ku waɗanda suka yi imani ku kiyaye Ubangiji hakikanin kiyayewa, kada ku bari mutuwa ta zo gare ku face kuna masu miƙauya ga Allah. Ya ku mutane ku kiyaye Ubangiji wanda ya halicce ku daga rai ɗaya, ya halicci mata ga wannan rai, ya yaɗa al'umma maza da mata daga waɗannan rayuka guda biyu. Ku kiyaye Ubangiji wanda kuke haɗa junanku da shi, ku ji tsoron yanke zumunci. Lalle Allah ta'ala yana kiyaye dukkanin abin da kuke aikatawa. Ya ku waɗanda suka yi imani ku kiyaye Ubangiji, ku faɗi magana ta daidai, zai gyara ayyukanku, ya gafarta zunubanku. Duk wanda ya yi biyayya ga Allah da manzansa, hakika wannan ya rabauta rabo wanda yake mai girma. Ya bayin Allah, hakika Allah ta'ala ya aiko annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan ya zama rahama ga talikai baki daya, ya zama sanabin shiriya ga al'umma, kuma Allah ta'ala ya bashi yalwatacciyar ɗabi'a ga mutane wurin sassauci da tausasawa. Allah ta'ala ya cika hannayensa da yawan karamci da kyauta da baiwa, mafi nagartar bayi gaba daya wurin tsarkin zuciya, mafi gaskiyar bayi gaba daya wurin iya magana. Ya fi kowa kyakkyawar dangantaka, ya fi kowa girma wurin dangantaka. Herakal sarkin Rum yana tambayar Abu Sufyanu lokacin da suka zo gabansa a fadarsa, yace tambayar su dangane da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, yace yaya nasabarsa take a cikinku? Abu Sufyanu yace ai ko ya kasance cikinmu, yana cikin madaukaka wurin dangantaka. Sai Herakal yace haka dama manzannin Allah suke, Allah yana aiko su ne a cikin nasaba mafi ɗaukaka mafi daraja a cikin mutanensu. Wannan fasarki ne na Rum wanda ba musulmi ba ne, amma yake tabbatar da cewa haka manzan Allah sallallahu alaihi wasallama yake. Ya bayin Allah, yana daga ɗabi'ar da manzan Allah ya fi keɓanta da ita daga cikin ɗabi'unsa masu daraja, yana daga mafi karamci cikin halayyarsa, shi ne sassauci da sauƙaƙawa da nema ma al'umma sauƙi a cikin dukkanin al'amura. Yana da sassauci wurin mu'amala, wannan ɗabi'a ce wadda ta lizimce shi sallallahu alaihi wasallam. Wannan falala ce mai tsarki, ɗabi'a ce maɗaukakiya wadda manzo Allah bai taɓa rabuwa da ita ba har a lokacin da ya fi kowane lokaci tsanani, har a halin da ya fi tsanani manzo Allah sallallahu alaihi wasallama bai bar wannan ɗabi'a ta saba. An fasa masa kai a ranar yaƙin Uhudu, an karya masa haƙora guda huɗu ruba'iyya a yaƙin Uhudu, amma lokacin da aka ce da shi me zai ana karoki Allah ta'ala mummunar addu'a akan waɗannan mushrikan, Allah ya halaka su. Nan take wannan sassauci na manzon Allah ya motsa, wannan jin kai nasa ya tashi. Sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa yana nema musu uzuri, yace ya Allah ka ji kan mutane na, Allah ka shiryar da su, basu san ni bane, ban san ni manzon ka bane. Anas bin Malik yana cewa an karya ma manzon Allah haƙora ruba'iyya a ranar yaƙin Uhud, an yi masa rofi, an fasa masa kai. Anas sai ce manzo Allah yana sharewan nan jini a kansa, yana cewa ta yaya mutanen da suka yi ma annabin surutsi suka karya masa hakora, ta yaya suke neman wato su shiryu, ta yaya suke neman rabauta. Bayan wannan annabi yana kiran su izuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala. Wannan yana nuna yadda annabi sallallahu alaihi wa sallama yake da tausayi, yake da sassauci. Sai Allah ya saukar da aya yace laysa laka min al-amri shay'un, al-amrin rabauta ko rashin sa ba a hannunka yake ba, ko Allah ya musu afwa ko ya azabtar da su, lalle su dai sun yi zalunci. Wannan hadisi Imam al-Bukhari ya fitar da shi mu'allaki, Imam Ahmad ya rawaito shi mausuli, da Imam Tirmidhi, da Ibn Hibban, da Abu Ya'la, da Imam Tabarani da sanadi wanda yake ingantacce. Ya ƴan uwa musulmi, wannan shine alama ta manyan zukata. Zukata ta manya haka wannan zuciya take, biyayin da wawancin wawaye ya rikitata, ya nemi ya tunkudata izuwa ga bushewa, wannan zuciya bata taɓa barin hankali, sai ta dawo ayyacinta, ta yi haƙuri, ta yi afuwa. Saboda ita wannan zuciya ta fi karkata zuwa ga afuwa da kau da kai fiye da tsananin kamu da kuma azabtarwa. Mukalli annabi Nuhu alaihi salatu wassalam, shi ma za mu ga wannan tattare da shi lokacin da yake jayayya da mutanensa da suka ƙaryata shi, bai faɗi magana mai kaushi ba. Ya ce ya ƙaumi, ya ku mutanena, yayin da suka ce muna ganinka fi dalalin mubin, kana cikin ɓata mabayyani. Ya ce ya ƙaumi, ya ku mutanena, laysa bi dalala, wallahi babu ɓata tattare da ni, walakin ni rasulun min rabbil alamin, sai da ni manzo ne daga ubangijin talikai. Uballighukum risalati rabbi, kuma na zo ne in isan muku da saƙon ubangijina. Wa ansa'u lakum, kuma in zamo ina mai nasiha gare ku. Wa a'lamu min Allahi ma la ta'lamun, akwai abin da sani dangane da Allah wanda ba ku sani ba, na san abin da ba ku sani ba. Awajibtum, ko shin kuna mamakin ne, an ja'akum dhikrun min rabbikum, dan wa'azi da gargadi da tunatarwa ya zo muku daga ubangijinku. Ala rajulin, daga harshen wani mutum, minkum dan cikinku, liyunzirakum, dan ya gargade ku. Kaga kenan ya faɗi lafazi mai taushi. Wannan jawabi ne wanda yake cike da tausayi da sassauci da gaskiya da kau da kai da lutufi wurin yin magana da tausasa harshe wurin magana da mutane. Bayan ta'addancin Fir'auna da wuce gona da irin Fir'auna, babu kuma wani ta'addanci a duniya. Amma duk da haka Allah ta'ala yake faɗa ma annabi Musa da ɗan uwansa annabi Harun, yace da shi izhaba ila fir'aun, ku tafi gurin fir'auna, innahu tagha, lalle ya ketare iyaka. Amma sai Allah ce fa qula lahu qawlan layyina, ku faɗa masa magana mai taushi, la'allahu yatadhakkaru aw yakhsha, tayu ya tunatu, tayu ya dau zikiri, ya dau izina. Duk da cewa Allah ya san fir'auna fa a ilimin Allah na gaibu, Allah ya san fir'auna ba zai imani ba. Amma Allah yake da annabi Musa, su faɗa masa magana mai taushi, su faɗa masa magana mai daɗi. Ibn Kathir yana cewa a wannan aya akwai babban wa'azi, shine cewa Fir'aun ya kai ƙwaƙwaluwa lamba ɗaya ne wurin ƙetare iyaka da girman kai. Annabi Musa kuma yana cikin mafi tsarkin bayin Allah a wannan lokacin. Amma duk da wannan aka umarce shi da cewa kada ya faɗi wata magana mai zafi ga Fir'auna, ya faɗa masa magana mai taushi, duk da girman kai da kangara irin ta Fir'auna a wannan lokaci. Ya ƴan uwa, lallai manyan mutane, manyan bayin Allah, manyan maɗaukaka, manyan masu daraja sun kasance biyayin da suka ƙara samun ɗaukaka, suna ƙara ɗaukaka ne izuwa ga sifa ta kamala. Sai ka ga ƙirjinsu ya ƙara samun yalwa da haƙuri, za ka ga juriyarsu ta ƙara tabbata, za ka ga kullum suna nema ma mutane uzuri wanda za su kauda cutar da su, suna nema ma kurakuransu wata hanya wadda za su yi musu afuwa. suna rikar mutane da sassauci da hakuri da tausasawa a da'alin da suke ciki. Imam al-Bukhari ya fitar da hadisi da Muslim daga hadisin Abu Huraira, Allah ya kara masa yadda, yace wani balaraban kauye yayi fitsari a masallacin manzon Allah, sahabbai suka tashi suka yi kansa dan sa afka masa da duka, sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace ko rabu da shi, kar ku cutar da shi, ko nemo guga cike da ruwa ku kwaranya a ruwan da fitsarin da yayi, domin ku Allah ya aiko ku ne ko zamo masu sassauci, ba aiko ku ko zamo masu tsananta mu mutane ba. A riwayat Tirmidhi da wannan balarabe ya ga wannan abu sai ya miƙe yace ya Allah kai min rahama da ni da annabi Muhammadu mu kadai, Allah kada ya kai mu kowa rahama a nan gurin. Sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kira shi yace yanzu kuma ka tsuke abin da yake mai yalwa, rahamar Allah ta yalwace ni ta yalwace ka. Imam Sanani yana fada a sharhin wannan hadisi yace hadisin yana nuna ayi sassauci ga jahili ko wanda ke tattare da wauta, kada a tsananta masa. Sa'annan yana nuna kyakkyawan dabi'u da alaye na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, da yadda annabi yake da lutufi ga mai neman sani wanda bai sani ba. Kuma wannan yana nuna cewa ana iya amfani da wato barna mafi sassauci domin a kauda barna wanda take mafi girma, domin fitsari a masallaci barna ce, amma ana shin lokacin fitsarin ya tsaya barna ce domin zai iya cutuwa a lafiyarsa, to anan wace barna ce tafi dama-dama? A bar shi ya fitsari a masallacin sai a zuba ruwa, ba a ana shi kuma ya cutu a lafiyarsa ba. Shi sa manzo Allah ya ce su kyale shi ya gama fitsarin, su zuba ruwa ɗaya na guga a ciki guga guda, su kyale shi kada su cutar da wato lafiyarsa. Waɗannan bayin Allah su ne fa manzannin Allah, su ne wani babban jigo, wata alama ta tausayi da jin kai da kauda kai akan wato barna da mutane kan yi da yin afuwa akan wauta da yafiya. Lalle haƙƙi ne akan dukkanin musulmi shi ma ya abokanci waɗannan ɗabi'u su zama masa halaye, ya zama mai tausasawa mai kuma wato yin sassauci a cikin al'amari baki ɗaya. Amma fa ba tare da kara ko kuma wato yin nuna kunya ta ƙarya ba, domin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa sassauci ba zai kasance cikin wani abu ba sai ya kawata shi, ba za a zare shi cikin wani abu ba sai ya munana shi. Wannan hadisi Muslim ne ya rawaito. Lalle bayin Allah, lalle wajibi ne akan iyaye maza da mata, wajibi ne ga magidanta mazajen aure, wajibi ne ga waɗanda Allah ya dora ma mas'uliyar al'umma akan su, wajibi ne su sassauta ma waɗanda suke ƙarƙashin ikonsu, kada su kama su sai da abin da suka tabbatar gaskiya ne, kada wato su ije wani mummunan abu da suka yi sai da kyakkyawa wato na abin da suka aikata, kada su yi umarni sai da abin da suka tabbatar za a iya wato aiwatarwa, amma kada su dora wa mutane abin da ba za su iya ba, domin la yukallifullahu nafsan illa ma ataha, Allah ma baya dorawa rai wani abu sai abinda wato ya san ya hore mata za ta iya aiwatarwa. Lalle bayin Allah, musulmi mai nasiha na gaskiya shine zaka same shi, mai tausayi ne ga ƴan uwansa musulmai, mai tausasa musu ne da jin kai, yana neman alkhairi gare su kamar yadda yake neman alkhairi ga ransa, yana kokari yana mai iyayi wa yi wurin yayi nasiha gare su kamar yadda yake ijtihadi wurin dora kansa akan hanyar daidai. Ya bayin Allah, amma duk mutumin da kaga yana da bushasshiyar zuciya, yana da zuciya mai kaushi, babu tausayi ko rahama a tattare da ita, sannan Allah ta'ala ta tabbatar da cewa irin wannan mutumin wanda babu tausayi, ba rangwami, ba sassauci, ba jin kai, ba tausayin bayin Allah, ba tausayin waɗanda ke ƙarƙashinsa a ransa, sannan Allah ta hukunta cewa mutane kyamarsa suke yi, gudunsa suke yi, ba za a taɓa karɓa masa ba, idan ya yi kira ba za a saurare shi ba, idan ya yi magana in ma ya zo ya zauna da mutane ba za su samu nutsuwa da shi ba saboda suna ganin mugu ne yake zaune kusa da su shi ya sanya Allah ya kira annabi yace kada ya zama mai irin wannan hali yace walau kunta da ka kasance fazzan ghalizal qalbi mai saurin fushi mai kaushin zuciya wanda babu tausayi tattare da shi lam faddu min aulika da mutane sun tarwatse sun gudu sun barka Allah yace fafu anhu ka zamo mai afwa da rangwami ga mutane wastaghfir lahum ka nema musu gafara wurin Allah subhanahu wataala ya bayin Allah gwargwadon yadda mutum ya kasance yana mai ruko da Allah subhanahu wataala da kame zuciyarsa daga musguna mabayin Allah da yadda yake hadiye fushinsa yadda yake mallakar harshensa gwargwadon wannan ne matsayinsa ke dagawa ke darajarsa ke daguwa a wurin Allah subhanahu wataala da gurin mutane kamar yadda Allah ke cewa ku yi gaggawa izuwa ga samun gafara daga ubangijinku da wata aljanna wadda fadinta fadin sammai da kasai an tanade ta ne ga masu tsoron Allah su ne waɗanda suke ciyarwa a lokacin yalwa da lokacin tsanani da waɗanda suke haɗiye fushinsu da kuma masu afuwa ga mutane lalle Allah ta'ala yana son mutane masu kyautatawa ya zo cikin sahihaini daga hadisin Abu Huraira wani mutum ya zo gurin manzon Allah yana neman a biya shi bashinsa bai samu wannan bashi ba sai ya kausasa magana ya faɗi magana mara daɗi ga annabi sallallahu alaihi wasallama sahabbai suka yi nufin za su yi masa dukan tsiya sai manzon Allah ya ce ku kyale shi fa inna li sa'ibil haqqi maqala mai haƙi yana da dama ya faɗi magana sai manzon Allah ya ce ku duba a raƙuman zakka ku ɗau irin nasa ku bashi suka ce ya manzon Allah babu sai wanda ya fi nasa sai annabi ya ce ku bashi mafi alherin mutane shine wanda ya fi kyautatawa wurin biyan bashi Al-Hafiz Ibn al-Hajar yana cewa wannan hadisi yana nuna alaccin idan kana bin bashi ba laifi ka nemi a baka abinda kake bi in lokaci yayi kuma hadisin yana nuna kyakkyawar ɗabi'ar annabi sallallahu alaihi wasallama da girman matsayinsa wurin haƙuri da kau da kai da yafiya kuma wannan hadisi yana nuna cewa wanda ake bin sa bashi bai kamata yayi jafa'i ga mai bin haƙƙi ba ko da mai bin haƙƙin ya muna na gare shi to ya zamo mai haƙuri in bai haƙura ba sai ya miƙa ma alƙali domin ya bi wannan haƙƙi nasa Allah ya yi gaskiya inda ya siffanta annabi da cewa wa innaka la'ala khuluqin azim lalle kai manzon Allah kana kan wata ɗabi'a ne mai girma kana kan wata ɗabi'a wadda take madaukakiya shi sa wani bawan Allah ya siffanta annabi da cewa haske ne wanda yace haskaka dukkanin talikai baki daya duk wanda ya nemi shiriya da wannan haske na manzon Allah sallallahu alaihi wasallama Allah ta'ala zai shiryar da shi lallai akan haka wajibi ne akan dukkanin waɗanda Allah ta'ala ya daura ragamar wani abu na wato jama'a a hannunsu mai gida a gidansa malami da ɗalibansa shugaba da talakawansa kowa jagora wurin aiki da waɗanda suke ƙarƙashinsa wajibi ne ya kasance ya san cewa lallai samun nutsuwarsa da tabbatarsa da kwanciyar hankalinsa da iya sarrafa waɗanda yake jagoranta ba zai taɓa tabbata ba sai fa idan sun samu cikakken aminci sun samu aminci na rayuwa sun samu aminci na lafiya sun samu aminci na abin da za su ci sun samu kwanciyar hankali an sassauta musu waɗannan abubuwa ginshiƙai guda uku amincin abin da za a ci amincin abin da za a samu lafiya amincin wato wurin da za a zauna ba za ta taɓa tabbata ba sai ƙarƙashin kulawa da tsari na ƙa'idodi na shari'ar da Allah subhanahu wataala ya saukar shi yasa Allah ta'ala ya goranta ma Qurayshawa inda ya ce da su falyabudu rabb hadha albayt ta bauta tama ubangijin wannan daki na Ka'aba saboda me Allah ya ce allazi at'amahum min ju shine wanda ya ciyar da su daga yunwa wa amanahum min khawf ya amintar da su daga tsoro Imam Shankidi a tafsirin sa Adwa'ul Bayan yana cewa wurin hada waɗannan abubuwa guda biyu ma'ana ciyar da su daga yunwa da sama musu aminci daga tsoro ni'ima ce babba domin dan adam ba zai taba samun kwanciyar hankali ko ya samu nutsuwa ba sai ya samu waɗannan ni'imomi guda biyu sai san hadu guri guda domin babu rayuwa tare da yunwa babu kwanciyar hankali tare da tsoro kuma za su hadu ne idan sun hadu gaba daya ni'ima za ta tabbata shi yasa ma manzo Allah ke cewa man asbaha minkum aminan fi sirbi wanda ya wari gari cikin ku yana amintacce a gidansa mu'afan fi jasadi yana da lafiyar gangar jikin sa inda hukutu yaumi yana da abin da zai ci faka annama izat la dunya bi azatiha to wannan kamar an tattara masa duniya ne sai annabi ya hade abubuwan nan guda uku aminci a cikin gida kaga samun lafiya da kwanciyar hankali ya zama yana zaune kalau baya tsoran za a kawo masa hari ko za a kama shi ko za a keta addinsa aminci kenan na biyu mu'afan bi jasadi aminci na lafiya yana da cikakkiyar lafiya bai da matsala a lafiyarsa inda hukutu yaumi aminci na abin da zai ci yana da abinci amma mutukar al'umma ta zama a waɗannan abubuwan guda uku babu ko daya ko kuma suna tangal tangal ko babu su ko suna rawa ba yadda za a yi ka jagoranci mutane ka samu kwanciyar hankali ba yadda za a yi Allah ya sa ka samu ni'ima ba yadda za a yi ka samu kwanciyar hankali a jagorancinka ba yadda za a yi mutanen nan su yi maka da'a saboda babu me ba wancan amincin na yadda za a zauna ba aminci a lafiya ballantana aminci na abin da za a ci dole sai an samar da waɗannan abubuwa shi yasa Allah ya goranta wa Qurayshawa saboda ya musu wannan suna cikin kwanciyar hankali amma idan waɗannan abubuwa suka samu shine al'umma za ta zauna lafiya kalli abin da ya faru a aman ramadi shekara 98 da hijirar manzon Allah lokacin da aka yi wani irin fari a zamanin Umar dan Khattab kalli yadda Umar ya dinga kai goro yana kai mari domin ya tabbatar al'umma ta samu abin da za ta ci Umar yayi rantsuwa yace ba zai ƙara cin abu mai maiƙo ba zai ƙara ɗanɗana gishiri ba ko abu mai zaki ba sai ran da al'umma ta samu kwanciyar hankali abincin da ya mallaka na gidansa haka ake dafawa daro daro ana fito da shi ga al'umma yayi amfani da dukkanin wato rumbuna na abinci na gwamnati ya rabar wa mutane haka ya dingari yana rabawa sauran gurare da suka rage makiyaya da masu dabba ɗaya biyu suke iya samu su kiwo yace su kadai za su sa dabbobinsu manyan masu dabbobi sayyidina Usmanu da Abdurrahman ibn Auf ya ana su saka dabbobinsu a ciki yace ba za su kiwo ba su bar dabbobin nasu su san yadda za su wani ya same shi yace ya amiral mu'mini ka ana Usmanu da Abdurrahman ibn Auf su zuba dabbobinsu su kiwo dabbobin suna iya halaka yace ko dabbobin sun halaka waɗannan manyan mutane ne suna da manya-manyan kuɗaɗe suna da hanyoyin arziki ko ba na dabbobi ba yace amma mai dabba ɗaya mai biyu wanda bai da abin da zai ci sai wannan hanyar idan dabbarsa ta mutu guri na zai zo kuma dole in nema masa abin da zai ci sai da Allah ya kawo ruwan sama aka samu kwanciyar hankali aka samu abinci Umar yayi wa Allah godiya yayi rantsuwa da Allah yace wallahi da Allah bai dauke wannan bala'in ba duk gidan da suke da abinci in su goma ne yace sai na lissafo talakawa guda goma dan ƙara musu sun zama guda 20 yace gidan da in mutum ya ci abinci daya zai ishe shi idan mutum biyu suka ci ba za su mutu ba wannan shine adalci wannan shine ke sawa a zauna lafiya amma ba yadda za a yi ka cika koshi hankalinka kwance ba ka da matsalar lafiya amma talaka yana wayyo wayyo me zai ci ya rasa yana Allah ya isa sannan kuma ka zauka cewa za ka zauna lafiya wannan ba zai taɓa yiwuwa ba wajibi ne ga waɗanda ragamar al'umma ke hannunsu su kalli halin da al'umma suke ciki musamman akan matsala ta tsaro musamman akan matsala ta zaman lafiya musamman akan matsala ta tsadar al'amura su san yadda za su yi su sama wa mutane kwanciyar hankali wannan shine mafita in ba haka ba za su tsaya gaban Allah ta'ala kuma kowa sai ya yi bayani kan abin da Allah subhanahu wa ta'ala ya dora masa na nauyi kullukum mas'ulun wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi sa'annan za su fuskanci kalubale addu'ar manzon Allah za ta hau kansu manzon Allah yana cewa Allahumma man waliya min amri ummati shay'a fa shakka farafaka bihim farfuq bihi yace ya Allah duk wanda ya jimunci lamarin al'ummata ya sassauta musu, Allah ka sassauta masa. Ya ce Allahumma man waliya min amri ummati shay'a fashakta alaihim fashkuti Allahumma alaihi. Ya ce ya Allah, duk wanda ya jibinci labarin al'ummata ya matsa musu, Allah ka kuntata masa. Wallahi sai wannan addu'a ta aukan, duk wanda ya kuntata ma bayin Allah, wallahi ba zai wanye lafiya ba, ba zai gama lafiya ba, ko ya gama lafiya wallahi ba zai zauna kalau ba. Wannan ita ce ka'idar Ubangiji. Bi tarihi, duk wanda suka ja al'umma suka zalunce su, ba wanda ya kai labari a wurin Allah subhanahu wataala. Allah ya kiyashe mu da zaluntan da kasa da mu. Wajibi ne tun daga wanda ke jan al'umma da wanda ke jan gidansa da wanda wasu ke karkashin sa suna aiki, wajibi ne kowa yayi adalci a zauna lafiya, kada ya cutar da su. Ya dauki wannan dabi'a ta Annabi sallallahu alaihi wasallama ta sassautawa da kauda kai, wanda shi zai jawo ya zauna lafiya a duniya, kuma ya hadu da Allah salin alim. Allah ka ba mu ikon adalci, Allah ka ba mu ikon tausasawa, Allah ka sassauta mana, Allah ka kawo mana sauki cikin al'amuran mu. Wannan matsala ta tsaro Allah kai mana maganinta, Allah kai mana maganin matsala ta tsaro, Allah ka kawo mana dauki. Allah kowa ya gaza ba mai yi sai kai, Allah kowa ya yadda ba zai iya ba sai kai. Allah ga ma kobaka, Allah kada ka kore mu, Allah ka kawo mana zaman lafiya, Allah ka kawo mana aminci, Allah ka kawo mana karuwar arziki. Allah duk mai fatan ya ga tashin hankalin al'umma a wannan kasa, Allah ka daga nasa hankalin, Allah ka ana shi zaman lafiya. Ya Allah, duk mai neman ya ga ya daga hankalin al'umma, Allah ka daga hankalinsa. Duk mai neman cutar da bayinka, Allah ka cutar da shi, Allah ka sa dabararsa ta rugujewarsa ce, Allah ka maida jafa'insa a kansa, Allah ka amince da al'ummarsa, ta al'ummarka ga dukkanin wani sharri. Allah madaukakin sarki ka amince da mu, ka ba mu lafiya da zaman lafiya. Ni wa Annabi sallallahu alaihi wasallam salati, Allah yana umartan mu da yin salati gare shi, yana cewa inna Allaha wa mala'ikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama sallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim, wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين وانصر عبادك الموحدين. اللهم ارفع عنا البلاء والوباء والربا والزلازل والمحن. اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. اللهم إنا خلق من خلقك فلا تمنع عنا بذنوبنا فضلك. اللهم إنا نسألك القائد الرباني الذي يسمع كلام الله ويسمعنا وينقاد إلى الله ويقودنا. اللهم من أرادنا وأراد الإسلام بسوء أو أراد بلادنا بسوء فأشغله بنفسه ورد كيده في ناره وجعل تدبيره في تدميره وجعل الدائرة عليه. يا هادي يا سلام يا من هو على كل شيء قدير. اللهم إنا خلق من خلقك فلا تمنع عنا بذنوبنا فضلك. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. وقوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله.